sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 4 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke dauke da su, da farko ga Murtala da kanin labarai.
Jama'a duk fadin kasar Amurka suna gudanar da bukukuwan ranar samun yancin kan kasar na bana karo na 247 a yau Talata. Azamin fada ya barke a yankin Omdurma da ke bangaren yammacin babban birnin kasar Sudan, yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse wasu hanyoyin sufurin kayayyaki. Ukraine da kawayenta na yammaci sun bude wata sabuwar cibiyar da za ta binciki shugabannin Rasha kan laifin cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa Ukraine a shekara ta 2022.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za a ji cewa shugaba Macky Sall na kasar Senegal ya bayyana cewa ba zai sake neman tsayawa takarar shugabancin kasa a karo na uku ba. A can Najeriya kuwa shugaba Bola Tinubu ne ya gana da wato a karon farko da sabbin manyan hafsoshin kasar a fadar gwamnati da ke Abuja. A yau Talata 4 ga watan Yuli ita ce ranar Independence a nan Amurka. Domin mahimmancin wannan rana ta yau, ga Amurka da Amurkan za ku ji tattaunawa akan hakan. Kamar kowace yammacin ranar Talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Hafiz Babale kan gabatar. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jama'a duk fadin kasar Amurka sun tattaru a yau Talata domin bukukuwan samun wato ranar samun yancin kan kasar na bana karo na 247. Bikin na samun yancin kai mai daɗaɗɗen tarihi ya kunshi jerin shagulgula na tsawon rana da suka hada da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, wasanni da gasanni, da kuma uwa uba wasan wuta mai ƙayatarwa. Shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da bikin na yau, inda shi da uwar gidansa Jill Biden suka gudanar da wani biki tare da kungiyar bunƙasa ilimi ta ƙasa. Sannan kuma suka karɓi bakuncin iyalan sojoji a wani zaman makulashe. An shirya Biden zai gabatar da jawabai a yammacin yau albarkacin bikin tare da dimbin sojoji da tsofaffin sojoji da iyalansu, tare da ma'aikatan reno da bada kulawa a fadar White House. Azamin fada ya barke a yau Talata a yankin Omdurman da ke bangaren yammacin babban birnin kasar Sudan, yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da ke hamayya da ita na rundunar tsaro suka yi amfani da su domin shigar da kayan yakin su a birnin. Shaidun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-hare ta sama da kuma na manyan bindigogin artillery. A ƙasa kuma an gwabza yaki a sassa daban-daban na Omdurman. Rundunar tsaro ta RSF ta ce ta harbo wani jirgin saman yaki, yayin da mazauna birnin kuma suka wallafa hotunan karikice da ke nuna matukan jirgi suna ficewa daga wani jirgin sama. Ba a kai ga samun martanin rundunar soji ba kan lamarin. Yakin tsakanin rundunar soji da rundunar tsaro RSF ya barke ne a ranar 15 ga watan Afrilu, lamarin da ya haifar da fafata yaki a kullu a babban birnin kasar ta Sudan, ya kuma kara ta'azzara kashe-kashen mutane da ke da alaka da kabilanci a yankin Darfur da ke yammacin kasar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa, wato IAEA, ta ba da amincewa ta ƙarshe kan shirin kasar Japan na zubar da ruwan tarkacen nukiliya da aka sharo daga tashar makamashi ta Fukushima Daiichi zuwa tekun Pacific. Wannan mataki ne da Tokyo ke fatan zai taimaka wajen kawar da damuwar da abokan kawancen yankin da kuma 'yan kasar ta suke da ita, ciki har da masunta da suka saba yin adawa da matakin. Daga birnin Tokyo a ranar Talata, babban daraktan hukumar Rafael Grossi ya ce shirin na Japan ya yi daidai da ka'idodin tsaro na hukumar da suka shafi muhalli da ruwa da kifi da kuma laka. Ya gabatar da bita ta ƙarshe ta buƙatar Tokyo da aka gabatar a shekara ta 2021 ga Prime Minister Japan Fumio Kishida, wanda zai bayyana shiri na ƙarshe kan lokacin da za a fara fitar da ruwan. Ana sa ran gaba ɗaya aikin zai ɗauki tsawon shekaru 3-40 idan aka yi la'akari da ɗimbin ruwan sinadarai da ke tattara a cikin tankoki kusan 1,000 a gabar tekun gabashin Japan. kishi da ya alƙawarin sakin ruwan zai ci gaba ne kawai idan ba zai cutar da lafiyar mutane da muhalli ba.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan ga rahotonmu na farko, inda shugaba Macky Sall na Senegal ya bayyana cewa ba zai sake neman tsayawa takarar shugabancin kasar ba a karo na uku, kamar yadda za ku ji a wata hira da James Botti na sashen Turanci zuwa Afirka na nan murya Amurka ya yi da Ibrahim Kane mai sharhi kan lamarin siyasa a Senegal. Muka fassara.
For the ruling party to identify somebody who will be willing to replace Macky Sall because they are not unified.
Ayin da wasu shugabannin kasashen Afirka kamar ne kan kujerar mulki har tsawon shekaru da neman yin tazarce a wannan karin shugaba Macky Sall na kasar Senegal a ranar Asabar dinnan da ta gabata ya bayyana ma al'ummar kasar yayin wani jawabi da yayi wa kasar cewa ba zai sake neman mulki a karo na uku ba. Jinkirin shugaban na bayyana matsayar tasa ma sai da ya janyo zafi a siyasar kasar da shafa watanni ana bori. Macky Sall ya ce yana son ganin dorewar demokradiyya a kasarsa. Yake cewa yana tausayin al'ummar kasarsa kuma yana son ganin demokradiyya ta dore a kasar Senegal. Mai sharhi kan al'amarin siyasa a Senegal Ibrahim Kane ya ce fadan siyasa da ake a Senegal yanzu zai karkata daga batun cewa ba za a tazarce ga shugaba Macky Sall ba zuwa ga ko shugaban bangaren adawa wato Ousmane Sanko zai samu damar tsayawa takarar shugabancin kasar.
I've been watching the president for many years. This year is the 12 years of presidency.
Sanko dai yana fuskantar tuhuma biyu a kotu abinda 'yan adawa suka dangana da siyasa. Kane ya ce yanzu sai a jira a ga idan jam'iyya mai mulki za ta iya zakulo ɗan takara da zai mai gurbin shugaba Macky Sall. Sai dai duk da haka Kane ya shaida mai gabatar da shirin Daybreak Africa a sashen Turanci zuwa Afirka na nan murya Amurka James Botti.
Is it possible that these charges could be dropped or they are going to go through the legal process?
Cewa jawabin da shugaba Macky Sall ya yi a daren Litinin ya nuna kasar ce a gaban shi. Ya ce na dade ina bibiyar shugaba Macky Sall tsawon shekaru 12 da shafi yana mulki. Amma wannan shi ne karo na farko da na ji shugaba Macky Sall ya faɗi wani batu da ya taɓa zuciyar 'yan ƙasa da gwada cewa ƙasa ce a gaban shi. Rahoton James Botti na sashen Turanci zuwa Afirka na murya Amurka kenan. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
To Ukraine da ƙawayenta na yammaci sun bude wata sabuwar cibiya a jiya Litinin wadda za ta binciki shugabannin Rasha kan laifin cin zarafi ba mamayar da ta yi wa Ukraine a shekara ta 2022. Sabuwar cibiyar da ke birnin Hague na ƙasar Netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin Ukraine ICPA za ta tattara shaidu kan matakan da shugabannin Rasha suka ɗauka na mamaye ƙasar a watan Fabrairun bara. A wani taron manema labarai na bikin bude cibiyar babban mai shigar da kara na kasar Ukraine Andriy Kostin ya ce wannan muhimmin mataki ne na tabbatar da adalci a duniya. Masu gabatar da kara daga Ukraine da tarayyar Turai da Amurka za su gabatar da shari'ar aikata laifuka akan Russia. Ƙungiyoyin fafutuka a kasar Zimbabwe sun kaddamar da wani jerin tarukan zaman lafiya da aka yi wa lakabi da Vote in Peace a rufaɗin ƙasar domin ƙarfafa haɗin kai da kuma daƙile tashin hankali a daidai lokacin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a ranar 23 ga watan Agusta. Masu sukan lamirin gwamnati sun yi nuni da cewa yawancin tashe-tashen hankula da suka shafi zaɓukan baya sun fito ne daga musgunawar gwamnati kan 'yan adawa da magoya bayansu. Prime Minister Chinomona na ɗaya daga cikin dubban waɗanda suka halarci taron farko da wata kungiyar masu fafutukar karfafa demokradiyya da yin zaɓe na gaskiya ta Zimbabwe ta shirya a Harare. Kungiyoyin fafutukar sun ce za su gudanar da jerin taruka na zaman lafiya har 150 a faɗin ƙasar ta Zimbabwe gabanin ranar zaɓen ta 23 ga watan Agusta. Zaɓukan da suka gabata a Zimbabwe sun yi fama da matsalolin tashe-tashen hankula da kuma kashe-kashen jama'a musamman zaɓen shekara ta 2008 mai cike da cece-kuce wanda aka sake zaɓen shugaban ƙasar na wannan lokacin Robert Mugabe.
VOA.
A gaida Murtala Faru Sanyi na da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma bari mu sake wayar rahotannin mu. Kamar yadda kuka ji, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wata ganawar keke da keke da daukacin sabbin manyan hafsoshin wato kasar a fadar gwamnati da ke Abuja, babban birnin kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Za mu kawo zaman lafiya a Najeriya, tabbatar masa akan cewa da yardan Allah za mu yi wannan aikin ne. Za mu yi kuma
Malam Nuhu Bado mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaron ƙasa, ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan da ya jagoranci sabbin manyan hafsoshin ƙasar a wata ganawar keke da keke karo na farko da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a fadar gwamnati ta Aso Rock da ke nan Abuja.
A Najeriya za ta canja, insha Allah za a yi aiki tsakani da Allah. An kawo mutane don za a yi aiki, za a yi wannan aiki. Fannin aiki na yaƙi ta'addanci za mu yi aiki, tabbas duk abin da za a yi da taimakon Ubangiji za mu kawo zaman lafiya a Najeriya. Yanzu muka karba dukkan mu da kake ganin nan, wannan satin ne muka shiga office din, ko muna shiri, mun fara wasu abubuwa, muna shiri, muna za mu samu zaman lafiya. Duk abin da ya kama na samu a zanna lafiya a Najeriya za mu yi da yardan Allah.
Masana irin su Shettiman Ilimi na Borno, Farfesa Khalifa Dikwa da ke cewar za su sa ido, amma duk da haka akwai buƙatar amsa waɗannan tambayoyi.
Mu zuba ido ne kuma in ba mu ga abin da ake so ba, to ana cikin demokuratiyya na ba za a yi shiru ba sai an daga murya. Da daga murya domin an rasa rayuka ba iyaka. Rayukan 'yan Najeriya ne zama kamar na kiyashi, musamman ma arewacin Najeriya. Wayansu din ma a lungu-lungu jewa ne rahotannin na ba a jinsu ba su a kai birane, amma kusan kullum ana kakkashe mana mutane. To ina dalilin da ba za a yi amfani ba sa arzani mani ba? Ina dalilin da za a ce me ya faru in ma akwai wasu zabon kasa daga waje? To ina dalilin da ba za a tambaya ba su waye ne suka kirkira waɗannan ta'addanci, su waye ne suke ba yaran nan, su waye ne suke tura waɗannan, su waye ne suke ba su makamin da masu sada? To ire-ire waɗannan tambayoyin ne ya kamata a ce a zauna a gani, a ba kowai soji na wanda suke kaki yanzu din ba.
Shi ma shehin malami Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu manyan hafsoshin akwai buƙatar su amsa jerin wasu tambayoyi.
Ba abin da gwamnati bata musu ba, horo ne, bada kuɗin aiki, a bada kayayyakin aiki, bada makamai da sauransu. Shi menene ba musu ba? Me yasa ba mu ganin maslahan wannan? Shi za a yi su yi nazari, su duba, su ne ya kamata su gaya mana me yasa suke nasara wani waje ba su yi a nan. Ka tuna an horar da mutanen nan, ka tuna an ba su kayan aiki, me suke so kuma a mana? Su za su gaya mana. Watakila ina jin ka samu jami'in tsaro ya gaya maka.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda sabbin manyan hafsoshin za su tunkari ƙalubalen tsaro da yadda baibaye Najeriya ta kowane ɓangare. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yanzu kuma sai na Amurka, inda yau take ranar murnar zagayowar samun 'yancin kai, inda aka cika shekaru 247 cir. Rana ce mai muhimmancin gaske ga Amurkawa da Amurka, kuma tun daga yammacin jiya ne ake ta shagulgulan zagayowar wannan rana. Ni da abokin aikina da muke tare yanzu haka, Murtala Faruk Sanyinna, mun kasance a farfajiyar Capitol Hill da ke tsakiyar birnin Washington a yammaci da kuma daren jiya, inda aka fara gudanar da waɗannan shagulgula. Duk da dai Murtala, ni wannan shi ne karo na farko da na samu damar zuwa wannan wuri na fara kallon wannan shagali na wannan rana ta samun 'yancin kan Amurka.
Na'am. A haƙiƙa Hawwa, kamar yadda kika gani, a biki ne wanda yake da tarihin gaske, kuma biki ne da aka shirya shi ta yadda zai ƙayatar da jama'a wanda ma ya taɓa da ma wanda bai taɓa kallo ba. Amma na san ke da watakila wannan ne karon farko da ke ga gani, na san ke kika sa abin da kika ji a ranki.
Eh, to gaskiya farko kan al'amari ne wanda yana da matukar ban sha'awa. kuma babban muhimmin abin da na lura da shi shine kishin ƙasa da ƴan ƙasan nan suke nunawa a duk abin da aka ce shafi ƙasan nan, saboda naga mara lafiyan da an dauko shi a kujera da alama daga asibiti ma aka dauko shi, akwai roba a hancin shi, akwai a bakin shi,
amma sai
zaune yake, amma an gunguro iyalan shi sun gunguro shi an kawo shi wannan wuri
sai da ya zo ya abin nan.
Gaskiya wannan abu ya tsimani na ji dadin wannan abu, na ga tsantsan kishin ƙasa, na kuma yi fatan da a ce mu ma can ƙasashen mu za mu riƙa sa ƙasan mu a gaba, to gaskiya da mun samu ci gaban da muke fatar gani.
Na'am, Hawwa, wannan kamar yadda aka sani kamar sauran ƙasashe rana ce da ake tunawa da ranar da aka sami ƴancin kai. Kin san mu sauraron mu da dama wasu suna ji in an ce America, America sai su yi tunanin ko tana ma cikin ƙasashen da ke mamayar na mulkin mallaka, sai ya kasance ita ma an mata mulkin mallaka.
Haka.
Sannan bisa dacewa da suka yi wa Najeriya da wasu ƙasashen nahiyar Afirka mulkin mallaka, wato ƙasar Burtaniya ita ce ta yi ma Amurka mulkin mallaka. To sai dai nan akwai bambanci, saboda
suna aifata takar mutanen aka yi
da ƙarfin tuwo aka ce
suka ga dama suka mala,
yawwa,
suka sallame mu suka ce sun ba mu ƴanci,
yawwa. To sannan ƴancin kan nan ya samu ne tun a ranar 4, wato daidai irin wannan rana kenan, 4 ga watan Yulin shekara 1776. Kin ga tun ma kafin ma Burtaniya ta yi tunanin ma ta fara shiga kasashen Afirka ma ta je ta mamaye su ma, to tun a wannan lokacin wato Amurka ma ta sami ƴancin kanta. So kin ga yanzu akwai shekara 447 kenan.
Na'am, haka.
Na'am.
Gaskiya tafiya ce mai nisan gaske, kuma kamar da na ce din duk da dai wannan shine karan farko da na samu zuwa wannan dandali, na ga yadda aka gudanar da wanda aka fara domin farawa aka yi ajiya din, saboda an ce yau ne ma ranar za a ga abubuwa.
Yawwa, amma hau ai naji kin ce mun kin tsorata, ai da kika ji me tsorata ki ne?
To tsoron da naji kafin ana gaba da fara wannan wasan wuta, to wani wata kara da naji gaskiya na dauka ko wani ta'addanci ne aka so a yi, amma Allah ya tsare kuma Ubangiji Allah ya ƙara tsarewa.
Na'am.
To na ga Juli na daga mana hannu, don haka ma saro za mu dakata da wannan tattauna tamu akan wannan bikin ranar samun ƴancin kan Amurka shekara 247. Muna taya dukkan Amurkawa murnan wannan rana. Kada kuma a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, akwai shi ake ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannan
da jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su yi noma har su ciyar da ƙasa, sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Amma dai ku 700,000 muna da mutum sama da miliyan 211 misali a wannan ƙasa, to ta yaya za a yi a ce manoman dabbobi 700,000 har za su wadaci ƙasa?
Kamar yadda na faɗa miki a baya, mu tunda gwamnati take a Najeriya ba ta taɓa ɗaukar mai saniya da mahimmanci ko wata sana'a ce mai amfani a ƙasar nan da Allah ta bata mahimmanci ba, sai muke son a yi somin taɓi sai su gane fa'idarta ta yadda zai sama mutane abin yi, ta yadda ta wannan 700,000 ɗin da muka fara exporting wannan naman zuwa, muka fara fitar da shi zuwa wata ƙasa, to gwamnati ta fara ɗanɗanar riban da ta ci na abinda ta samu daga fitar da naman da muke, wata kila ta gane cewa muna da abinda take bukata don za ta amfana da mu.
To bari zo wajen mataimakinka Alhaji Mamman Nur. Wannan kungiya ta ku shekarunta nawa da kafuwa?
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar namu yanzu da ta kafu muna da shekara 2. Kungiya da aka hada ta ba kungiya daya bane. Kusan kungiya 7 ko 8 muka hada ta zama kungiya daya. Kungiyoyi da dama.
Saboda haka kuna da kungiyar na masu noma iri daban-daban kenan, banda na dabbobin akwai wasu abubuwa da suke nomewa.
Kusan 7 muka zo muka hada kungiya ta zama kungiya daya. Shi ne shugabanta Alhaji Bulama, Iliyasu Bulama, shi national president. Bayan haka aka zo aka zabi shugabannin kungiyar a kowane gaba. An zo an yi election
kowace shiya a kasa. Kai daga wane shiya kake?
Daga North East.
To. Arewa maso gabas.
Kwarai kuwa daga Borno nake. So da aka yi wannan din, shi zan dawo a maganan mai gidan nawa. Mutum 7,000 da yake ga miki, kungiyar tana da magoyan bayanta in kike 7,000,000 ko 10 ba ƙarya ba ne. So matabi ne na mutum 7,000 ɗin ba a taɓa ba mu komi ba, shi ne aka ce bari a goda da wannan ɗin.
A goda da 7,000?
Wannan 7,000. 7,000 kuma har yanzu walakin ba a samu ba. Amma sauran ƙungiyoyi sun samu nasu. Waɗansu sun samu su biyu.
Kaman wayan kungiyoyi ne suka samu?
Irin kaman masu noman sun samu.
Noman kayan hatsi, kayan abinci.
Dawa, wasu sun samu nasu. Amma mu ba mu samu ba. To amma insha Allah muna cikakken zaton a cikin wannan gwamnatin da ta zo. A ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa Kashim Shatima. Insha Allah za mu samu.
To yanzu ko a Arewa maso gabas, har kun samu kwanciyar hankali da za ku iya noman dabbobi har ku yi tunanin ciyar da banda ƙasa ma ku iya fitar da nama?
Kwarai kuwa. Yanzu a mubi kaɗai shanayen da suke shigowa daga Chadi, daga Kamaru, za a samu 10,000 kowane sati. Kowane sati.
Lafiyayyu?
Lafiyayyu 10,000. Sannan yanzu a inda nake gaya miki, muna ƙoƙarin samu ma mutanenmu a North East. Akwai wani program wanda za a yi a North East, muna so mu samu ma mutanenmu. And bank of industry ne za ka je ka bude a yi maka registration na certificate. Certificate company ne, enterprises. In ka samu, sannan ka je business plan. In ka yi ka gama, ka samu mutanen ka biyu wanda za su zama maka me aka ce
wato when
laminta,
wanda za su yi maka lamuni cewa sun san ka, sun amince da kai.
Idan ka kawo wannan, ka kawo mana, insha Allah muna cikakken zaton. In Allah ya so ya yarda, wannan zai samu 10,000,000. 10,000,000 in ya samu a wata uku, in ya daura wata uku ya sayar, ya sake daura kuma wata uku, wata shida ba, sannan zai yi amfani da wannan kudin zuwa shekara 4. Muna kokai, muna wannan a cikin wannan gaba yanzu. Insha Allah, in Allah ya taimaka, a North East aka fara, to muna kain wannan din.
To bari in zo ga ƴar uwata Hajiya Amina Kabir Mala, ke ce shugabar kungiyar mata manoma a Najeriya. Gaya mini, yaya kungiyarki take?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nagode Hajiya da kika bani wannan dama don zo in magana akan mata manoma da suke ko da suke kisan mata. Mu ba kasafai ake tattaro mu a cikin wannan al'amuran ba, dan maza sun fi abinnan haɓaka abubuwan din. Amma kuma mu ne manoma, wanda kullum kuma ina faɗi, mu mata mu ne manoma.
Masu sauraro, anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakil Yamma Abuja Madina Dauda, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Arzikin mu shine uwa uba, kudin gano ma tushen arzikin.
To gaishe ka Baba Liga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Abdullahi Usaini Doku da kuma Faruku Mahe Karuga Sokoto. Suka ce a daidai wannan lokacin da shugaban kasar Senegal yake neman yi wa demokradiyya karan tsaye kuma yake neman kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar neman tazarce a karo na uku. Ya kamata a kungiyar kasashen Afirka da sauran masu fada aji sai kokarin taka mata birki don kuwa zaman lafiyar kasar Senegal shine zaman lafiyar wasu kasashen Afirka ta yamma. Sako na gaba ya fito ne daga Haddadi mai kwamfuta mai yama a jihar Kebbi Najeriya. Yace da farko ina son ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin kasar Mali. Su sani mun sami labarin sun kore dakarun sojojin Majalisar Dinkin Duniya. Kana suka samu sojojin haya na kasar Rasha. To gaskiya muna ganin yin haka tankar mayar da ruwa rijiya ne. Saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar Mali da ta dauki matakin horar da matasan kasar su domin su sa su aikin soja. Kun ko ba komai mai daki shi yasan inda ke zuban ruwa. Sai sako na gaba daga Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Yace salam ji waye Hausa dan Allah ku bani dama in kira ga al'umma da mu daina zubar da shara a magudanan ruwa domin gujewa ambaliyar ruwa a daidai wannan lokaci da muke ciki na damina. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnun waɗanda aka yi domin su da ƙarshe. Yace nake addu'ar Allah ya bamu damina mai albarka amin summa amin. Sai sakon Abubakar Kawo Girgir wanda yace muna kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi duba na tsanaki wajen zaɓo waɗanda za su kasance ministoci a gwamnatinsa. Zai fi kyautuwa ya duba waɗanda suka cancanta a kowane ɓangare suka fito. Kada a yi watan jam'iyya domin dai wannan aiki ne da za a yi wa ƙasa baki ɗaya. Mahalin da ƙasar nan take ciki tana buƙatar ƙwararru kuma jajirtattu. Ya ce a ƙarshe yana addu'ar Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya.
To amin summa amin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To hawa jama'a duk fadin kasar Amurka sun tattaru a yau Talata domin bukukuwan ranar samun yancin kan kasar na bana karo na 247. Bikin na samun yancin kai dai mai daɗin tarihi ya kumshi jerin shagulgula na tsawon ranar da suka hada da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da wasanni har da gasanni da kuma uwa uba wasan wuta mai ƙayatarwa. Kasarin fada ya barke a yau Talata a yankin Omdurman dake bangaren yammacin babban birnin kasar Sudan. Yayin da rundunar soji ta yi kokarin datse hanyoyin sufurin kayayyaki da bangaren da ke hamayya da ita na rundunar tsaro ta RSF suka yi amfani da su domin shigar da kayan yakin su a birnin. Shedun gani da ido sun ce rundunar ta soji ta kaddamar da hare-hare ta sama da kuma da manyan bindigogin artillery a ƙasa kuma an gwabza yaƙi a sassa daban-daban na Omdurman. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wato IAEA ta ba da amincewa ta ƙarshe kan shirin kasar Japan na zubar da ruwan tarkacen nukiliya da aka sharo daga tashar makamashi ta Fukushima Daiichi zuwa tekun Pacific. Wannan mataki ne da Tokyo ke fatan zai taimaka wajen kawar da damuwar da abokan kawancen yankin da kuma 'yan kasar ta suke da shi ciki har da wato masunta da suka saba yin adawa da matakin. Ukraine da kawayenta na yammaci sun bude wata sabuwar cibiya a jiya Litinin wanda za ta binciki shugabannin Rasha kan laifin cin zarafi bayan mamayar da ta yi wa Ukraine a shekara ta 2022. Sabuwar cibiyar da ke birnin Hague na ƙasar Netherlands wadda aka kira cibiyar hukunta laifukan ta'addancin Ukraine za ta tattara shaidu kan matakin da shugabannin Rasha suka ɗauka na mamaye ƙasar a watan Fabrairu na shekarar bara.
Masu sauraro da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin Murtala Faruk Sani'a wanda ya karanto labarin duniya da producer namu Julie Leaders Gresham da ma engineer namu na yanzu Mr. Charles ni Hawa Sharifi muku fatan alheri sai anjima idan Allah ya kai mu.